Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 25, da 31. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi, sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yau ranar Laraba 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara'u Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanin labarai.
A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma na kayyade sabuwar katanga da za a gina akan iyaka Amurka da Mexico. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya bari wa'adin da aka saka kan harajin da aka saka wa kayan da ake shigo da su daga China, inda har an kusa cimma yarjejeniyar. Hukumar zaben kasar Thailand ta yi kira da a rushe jam'iyyar siyasar da ta zaɓi ɗan takara daga gidan sarauta.
To, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ofishin jakadancin Amurka ya maida martani akan zargin da wasu 'yan jam'iyyar APC suka yi na cewa ofishin na goyon bayan 'yan jam'iyyar adawa ta PDP. Bayan haka za ku ji yadda 'yan takarar kujerar gwamna a jihar Oyo ke gudanar da yakin neman zabensu. Za kuma ku ji cewa jihar Bauchi ce kan gaba a jihohin arewacin Najeriya da tafi yawan yaran da ba sa makaranta a cewar wani rahoto. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Laraba, yau ma muna nan tafa da shirin Himma wanda Abdulaziz Adele Ture ya shirya zai kuma kawo, amma duk sai bayan labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum. A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da yarjejeniyar da 'yan majalisar dokokin kasar suka cimma na kayyade sabuwar katanga da za a gina akan iyaka Amurka da Mexico. Amma baya tsammanin za a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan wannan yarjejeniyar. Ba zan iya cewa ina farin ciki ba, ba zan iya cewa na ji daɗi ba, in ji Trump yayin da yake ganawa da ministocinsa a fadar White House. Duk da haka, shugaban Amurka ya ba da shawara cewa zai iya sanya hannu akan dokokin da ya hada da dala biliyan 1.375 don gina sabuwar katangar mai tsawon kilomita 88 a iyakar. Akalla kashi 1/4 na kuɗin da zai ke so don gina katangar dala biliyan 5.7 wannan yarjejeniyar za ta ƙara rufe wasu ma'aikatan gwamnati makonni 3 bayan dawowa daga rufe ma'aikatan wanda ya kwashe kwanaki 35 a watan jiya, kuma ke zama mafi tsawo a tarihi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai iya bari wa'adin da aka saka kan harajin da aka sawa kayan da ake shigowa da su daga China, inda an kusa cimma yarjejeniyar. Harajin da Amurka ta sanya akan kayan da ake shigowa da su daga China na dala biliyan 200 wanda aka shirya zai fara aiki ranar 1 ga watan Maris, zai tashi daga kashi 10-25 cikin 100. Sai dai idan bangarorin biyu sun cimma matsaya akan yarjejeniyar kasuwancin. A ranar 30 da ta gabata, Trump ya faɗa manema labarai cewa yanzu idan muka kusa cimma matsaya akan wannan yarjejeniya, zan iya ganin kaina na ɗan ɗaga musu ƙafa na wani ɗan lokaci kaɗan. Trump ya ƙara da cewa tattalin arzikin ƙasar China yana ƙasa saboda wannan rikicin harajin, yayin da baitul malin Amurka ke ta haɓaka. Hukumar zaben ƙasar Thailand ta yi kira da a rushe jam'iyyar siyasar da ta zaɓi 'yan takara daga gidan sarauta. Hukumar zaben ta shigar da buƙatunta a kotun kundin tsarin mulkin ƙasar a yau Laraba. don a dakatar da jam'iyya ta Tirak Sachad domin taketa tanadin tsarin mulkin kasar akan zaben dan gidan sarauta a matsayin shugaba da aka zaba a tsarin demokradiya. A ranar Juma'ar da ta gabata, jam'iyyar ta Tirak Sachad ta zabi Gimbiya Ubalratana Mahidol dan takara prime minister wanda za a yi 24 ga watan Maris. Gimbiya Ubalratana yar shekara 67 ta ajiye mukaminta na sarauta bayan aurenta da wani ba'amurki a shekarar 1972 wanda yanzu haka ba sa tare. Amma sarkin Maha ya dauki lamarin a matsayin abin da bai kamata ba kuma ya keta tsarin mulki. Yana cewa Ubalratana har yanzu tana cikin dangin sarauta. A hukumance hukumar zabe ta yi watsi da takararta a ranar Litinin da ta gabata. A cikin wani sako akan kafofin sadarwarta, Ubalratana ta nuna damuwa cewa burinta shine ta taimaka wa kasar da kuma dukkan mutanen Tai wajen magance matsalolinsu na shekara da shekaru. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu yankewa babban madugun kwayar nan na kasar Mexico, Joaquin Guzman, wanda aka fi sani da El Chapo a hukumar tukunci, akan laifin safarar kwaya da sauran wasu laifuka a birnin New York. A ranar Talatin da ta gabata, masu shari'a sun yanke hukuncin bayan kwanaki 6 suna tattaunawa akan dukkanin laifuka 10 da ake zarginsa da su. Kuma yanzu akwai yiwuwar zai zauna a gidan yari har ƙarshen rayuwarsa. Watanni 3 da kawo ƙarshen shugabancin Guzman na ƙungiyar masu saida miyagun ƙwayoyi wato Sinaloa Cartel, wanda masu gabatar da ƙara suka ce ita ce mafi girma a duniya. Masu gabatar da ƙara na tarayya sun ce nasarar da Guzman ya samu ya fara ne a shekaru 1980 lokacin da ƙwarewarsa ya yi a cinikayyar hodar Iblis wato cocaine zuwa cikin Amurka. Lokacin wani taro a Banbari, Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya ta zargi Muhammad Nur Maudu da kasancewa ɗan ƙungiyar 'yan tawaye da ke da alaƙa da gwamnatin ƙasar ta baya-bayan nan, sakamakon da ya samu da gaggawa. Sojoji sun kama Muhammadu a kusa da wani zaure inda aka tambaye shi, sannan suka mayar da shi sansaninsu inda suka azabtar da shi har na kwanaki 5.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin jakadancin Amurka a Najeriya ya maida martani ga ofishin yakin neman zaben shugaba Muhammadu Buhari game da zargin da jami'in yada labaranta ya yi na cewa jakadan Amurka a Najeriya na goyon bayan jam'iyyar adawa ta PDP da kuma Atiku Abubakar. Wakilin muryar Amurka a birnin Lagos, Babangida Jibril, ya aiko mana da ƙarin bayani.
A sanarwar da ofishin jakadancin ta fitar, ta yi kira ga 'yan Najeriya da su yi watsi da labarai na ƙarya da kuma jita-jita a yayin da zaɓe ke ƙaratowa. Ofishin jakadancin na Amurka a sanarwar da ta fitar dai ta jaddada cewa ba ta goyon bayan kowane ɗan takara daga cikin masu neman muƙamai a Najeriya. Abinda take ƙoƙarin yi shi ne ba da shawara da kuma ganin an yi taka tsantsan da kuma da samun nasarar gudanar da wannan zaɓe bilhaki da gaskiya bisa tsari irin na demokradiyya da aka sani a sauran kasashe na duniya. Ofishin jakadancin na Amurka ya tunasarwa 'yan Najeriya cewa Amurka babbar kawa ce ga Najeriya, a inda take bada gudunmuwa na biliyoyin naira domin ci gaban kasa, gudunmuwar kuma da ke tasiri ga al'umman Najeriya kimanin miliyan 2. To koya 'yan Najeriya suka ji da wannan takun saka da ke wakana tsakanin ofishin jakadancin Amurka a waje ɗaya da kuma fadar shugaban kasa da kuma gwamnatin Najeriya? Alhaji Musa Jeka wani mai sharhi ne akan harkokin yau da kullum kuma dan kungiyar Amnesty International.
Wato mu a ganin mu yanda muke kallon waɗannan maganganun na shi Festus Keyamo akan maganan diku ko yana samun goyen baya daga United States, to kar a manta cewa lokacin da shugaba Buhari ya tsaya takara sai da ya samu goyen bayan waɗannan ƙasashe na duniya gabaki ɗaya suka aminta da shi. So mu anan muna kallon cewa maganan cewa yanzu kuma ƙasashen duniya kamar su irin America sun fito sun nuna ga inda suka karkata ba wani abin mamaki bane, saboda wani abu ne wanda dama an riga an saba yi.
Shi kuwa a ta bakin sa wani ɗan Najeriya mai suna Hussein Mani cewa yi.
To gaskiya wannan zargi yana iya zama gaskiya, saboda akwai lokacin da can baya da gwamnatin Amurka ta haramta ma Atiku shiga ƙasar Amurka, amma yanzu da yazo yana neman yakin neman zabe sun ba shi dama ya shiga ƙasar Amurka domin gudanar da duk abin da yake bukata. To wannan shi kadai ma ya isa hujja ga zargin da ake yi musu na suna mara mashi goyen baya akan abin da yake bukata.
A farkon wannan mako ne dai Mr. Festus Keyamo ya yi zargin cewa gwamnatin Amurka na goyen bayan Alhaji Atiku Abubakar bisa la'akari da yadda gwamnatin ta Amurka ta baiwa Alhaji Atiku Abubakar dama ko izini shiga ƙasar ta Amurka a daidai wannan lokaci na zabe. Ha kuma kalaman ofishin jakadancin na Amurka game da yadda za a gudanar da zabe a ƙasa shi kanshi yana nuna cewa akwai lauje cikin nadi. Babin Ejifirin Murai Amurka daga Lagos.
A gaida Babangida Jibril daga Lagos, yanzu kuma za mu je jihar Oyo duk a kudu maso yammacin Najeriya, inda manyan 'yan siyasar jihar musamman masu neman kujerar gwamna ke ci gaba da yakin neman zaɓe ba ji ba gani. Ga Hassan Umar Tamuwal da ƙarin bayani.
A yayin da ya rage 'yan kwanaki a yi babban zaɓe a Najeriya, 'yan takarar gwamna a jihar Oyo sai ƙara ƙami suke yi wajen yakin neman zaɓe tare da yi wa jama'a alƙawura iri daban-daban. Dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar PPC Pastor Tayo Otegbe ya ce yana son ya inganta tattalin arziki da zai amfani jama'a. Shi ko sai Makinde na jam'iyyar PDP ya ce zai goyi bayan sake fasalin Najeriya dan aka zaɓe shi a gwamnan jihar Oyo. Ana shi alƙawarin dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar Labour Party ya ce idan aka zaɓe shi zai samar da ilimi kyauta ga 'ya'yan talakawa. Mr. Oyedele Alawo mai takara a ƙarƙashin tutar jam'iyyar AD ya yi alƙawarin ba da ilimi da kiwon lafiya kyauta. Dan takarar gwamna a jam'iyyar AAC Akinwale Olaosun ya ce za su inganta albarkatun ƙasar da ke jihar Oyo idan ya lashe zaɓen gwamnan na jihar Oyo. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da alƙawuran da 'yan takarar gwamna a jihar Oyo ke yi?
Alhaji Zainab Abubakar ya gofo Oron da kwai lokal gamma mazamin jihar Oyo.
To ya kuke kallon waɗannan alƙawura da 'yan takarar gwamna ke yi ko 'yan siyasa?
To su 'yan siyasa dukkan su abun da suke nufi sun yi ne domin su jawo ra'ayin jama'a zuwa gare su a zaɓe su. Shi yasa suke waɗannan alƙawura barkatai waɗanda ba su mali su kuwa amma ba don su cika alƙawarin da sun kai ba. Sun yi na ɗaya, sun yi na biyu, sun yi na uku, wannan zubi na shida ne suke yi. Duk abin da suka yi farko ba su cika ba, ko ne yanzu sun kai ba za su cika alƙawarin da sun kai ba. Sun dai yi ne domin neman ƙuri'a jama'a zaɓe su. Sun mai da su talakawa masu ƙuri'a kamar ba su san komai ba, ba su san aikin da suke yi ba. Idan suka lallaɓo suka bi gari-gari anguwa-anguwa su kanci a zaɓe su. Tare da alƙawura za mu ba ku ruwa, za mu ba ku ilimi, za mu gyara hanyoyi, za mu gyara aikin gona, za mu kyautata kasuwancin ku. Kowane abin da talakawa ke so sun sani shi ne za su faɗa. Amma da zara aka zaɓe su ba ɗaya wanda za su yi abin da za su cika alƙawari, za su cika ikunkunansu, za su gyara gidajensu da za su zama ƴaƴansu. Amma ba tare da talakawa sun amfana da su ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
Manyan siyasa kuma da musu dukan su koyi talakawa, wancan siyasa ba fushi yake ba.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, yanzu kuma za mu je arewa maso gabashin Najeriya. Wani rahoto daga hukumar zayyana matsayin ilimi ta ƙasa ya nuna cewar jihar Bauchi ita ce ta zarce sauran jihohin arewacin ƙasar a yawan yaran da ba sa makaranta. Hukumar ta ce yawan yaran ya haura sama da miliyan 1,500,000. Ga rahoton wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad.
Idan za a iya tunawa, gwamnatin tarayyar Najeriya a shekarar 1999 ta kirkiro da wata doka a watan Satumba mai suna UBE Act don tabbatar da cewa an samu ilimi kyauta na tilas ma dukkan yaya da suka kai shekarun zuwa makaranta a fadin Najeriya. Farfesa Yahaya Yaro shine shugaban hukumar ilimi ta bai daya a jihar Bauchi. Ya ce duk da samar da wannan dokar ana samun yaran da ba sa zuwa makaranta musamman a arewacin Najeriya.
Duk da cewa an kafa wannan doka, amma akwai yara kuma wanda shekarunsu ya kai su je makaranta ba sa zuwa makaranta, wanda ake kira out of school children. Wannan yana ɗaya daga cikin manya-manyan matsaloli da ya sa aka tashi haikan danganin cewa an magance wannan matsala. Musamman arewacin Najeriya shi ne yake da wannan matsala na yaran da shekarunsu ya kai masu dinga zuwa makaranta amma ba sa zuwa. Matsala ce babba wanda bai kamata mu kyale ta ci gaba ba a jiharmu ballantana a yankinmu na arewa. Dole mu tashi mu bi hanyoyin da duk suka dace na ganin cewa an magance wannan matsala.
A tsokaci da ya gabatar Farfesa Muhammad Kirfi na Jami'ar Abubakar Tafawa a Balewa a nan Bauchi kan irin kididdigar da hukumar zayyana matsayin ilimi ta ƙasa ta bayar.
Alƙalumin da ke gwada number of out of school children a jihar Bauchi by Educational Demographic wannan suka yi a 2015 sun nuna cewa akwai mutum miliyan 1,039,000 yara da suka kai shiga makaranta a jihar Bauchi wanda ba sa makaranta. Wanda wannan in muka dauka muka duba da yawan al'umman jihar Bauchi sun dauki kashi 14% na yaran da jami'an al'umman jihar Bauchi wato ba sa makaranta. To wannan shi yasa ya zama na wajibi mu roki iyayenmu sarakuna su tabbatar da duk uban da ya kawo ɗansa duniya to ya sa ɗansa a makaranta. Ta wannan hanya ne kawai za mu magance wannan matsala ɗin.
A nasu jawabin mai martaba sarkin Bauchi Dr. Luwan Suleiman Adamu ya yi bayani kan muhimmancin ilimi inda ya ce shi ne gishirin rayuwa.
Shi ilimi kamar yadda muka sani shi ne gishirin rayuwa. Don muka duba rayuwa muka gani duk abubuwan da yake akwai dole sai da ilimi, kuma wanda duba da ilimi babu yanda aka kwatanta shi da mai ilimi, dole akwai bambanci. To kalubale na farko sun sani cewa menene ilimi, to kusan muhimmancin sa mu san ya damu mu yi amfani da shi. Na biyunsa akwai jahilci, za mu iya ce akwai talauci, amma talauci mukan kawo shi a ƙurarren lokaci ne. Babban damuwan da shi ne sanin menene ilimin kuma sanin yadda za a yi amfani da shi akwai al'ada.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 10:18. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Yau ko bakon namu na yau mazaunin babban birnin Washington DC da ke nan ƙasar Amurka. Kuma bari mu bar bakon namu ya gabatar da kansa da kansa.
To sunana Dr. Sufiyanu Maibiyar.
To Malam Sufiyanu, barkamu da wannan rana. A takaice za ka iya ba mu albarkacin bakinka, kai mutumin ina ne?
To ni mutumin jihar Kano ne, kuma na fito daga wata karamar hukuma da ake kira Gabasawa Local Government, haifaffen cikin garin Zakirai, wanda Zakirai ita ce headquarter mulki ta karamar hukumar Gabasawa Local Government a jihar Kano.
To Malam Sufiyanu, ta yaya ka zo ka baro Najeriya zuwa na Amurka?
To kafin baro Najeriya zuwa Amurka na zauna a kasar Malaysia, inda ake can birnin Kuala Lumpur. nan na zauna tsawon shekaru uku cikin shekara ta 2006 har zuwa 2009. Shi bayan na bar can ne kuma na je gida Najeriya kamar watanni biyu haka zuwa uku sai na taho nan Amurka a shekara ta 2010 bayan na kare karatu na digirin farko a can kasar Malaysia sai na zo nan domin na yi karatun digiri na biyu.
Mi ka karanta a Najeriya kafin ka je a Malaysia?
To kafin na je Malaysia na yi karatu a makarantun kamar yadda ka sani primary. Na yi makarantar na gama Magon Primary School ta jihar Kano wanda ake kira Magon Model Primary School a nan Nasarawa na local government a cikin birnin Kano. Sannan kuma na wuce ainihin Junior Secondary School kenan kamar karamar makarantar secondary na je School for Arabic Studies da ake kira makarantar koyon harshen Larabci SAS. Daga nan kuma na je makarantar koyon kimiyya da fasaha ko sana'o'i ta jihar Kano Senior Secondary School kenan wato Gamman Technical College Kano. To bayan na gama Gamman Technical College Kano kuma sai na tafi School of Technology ta nan ta jihar Kano inda na je ta ma jami'a a college ce ta koyon harkar kimiyya da fasaha da sana'o'i. Nan na je na yi karanta bangaren diploma akan computer science harkar na'ura mai kwakwalwa kenan. Kuma mu ne kusan set na farko in ce mutane na farko da muka fara yin wannan karatun computer a wannan makarantar kuma mu ne muka fara fita a wannan fanni a wannan shekara na ga ta 2005 ne ko 2004 ne.
To Malam Sofiyan, duk wannan karatun da kai ka samu tallafi daga gwamnatin Najeriya ko ku da waye taimaka maka?
To na samu tallafi daga wajen da iyaye za a ce. Ka san gwamnati ba ta bada wani tallafi yanzu kamar da. In banda zuwan gwamnatin da ta shuɗe ta shekara ta 2011 zuwa 2015 ta injiniya Rabi'u Kwankwaso da aka yi a jihar Kano wacce ita ce kawai za mu ce gwamnati ta dan taimaka matuƙa wajen bawa matasa harkar scholarship su je kasar waje. Duk da dai ni ban amfana da wannan tsarin ba amma na ga da yawa daga cikin kannan mu wanda suka amfana da irin wannan shirin. Amma na samu tallafi daga wurin wasu mutane daban-daban da iyaye da ƴan uwa da abokan arziki da kuma wani hamshakin mai kudi wanda uba ne nake daukan shi a wuri na kwarai da gaske Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda na samu tallafi daga wurinsa lokacin da na tafi karatu Malaysia har zuwa nan Amurka sosai kwarai da gaske. Kusamma duk karatuttuka na shi ya dau nauyinsu a lokacin nan.
To Malam Sufiyanu, kamar ka sani Amurka zaka iya ga akwai kamfanoni da dama a kowace shekara suna keɓe miliyoyin dala domin su taimaka ma yan talaka ko wanda ba sa da ƙarfin biya ma kansu karatu. A Najeriya ana iya samun irin wannan attajiran ko ko kamfanoni a Najeriya baki daya ko musamman ma arewa maso gabasin Najeriya?
Kwarai ko ana samu kamar Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai wanda shine shugaban rukunin kamfanin Sky Technical and Constructions Nigeria Limited, kamfani ne na harkar gine-ginen tituna da gidaje da sauransu. So gaskiya yana kokari wajen bawa matasa scholarship kwarai da gaske zuwa kasashen waje. A iya sani na ya kai yara ƴan arewa ƴan jihar Kano karatu fiye da kasashe guda biyar. Sannan kuma waɗannan yaran duk da suka yi karatu duka wasu sun je Malaysia wanda ni ina daga ciki, wasu sun je irin su Egypt, wasu sun je kasashe irin su Ingila, wasu sun zo nan America. To kaga kwarai yana kokari akalla zan ce maka na san yara kusan mutum 50 wanda shi ya dauki nauyin su zuwa karatu kasashen nan. Kuma daga jihunsa ne yake daukan dawainiyar duka waɗannan yara.
To Dr. Sufiyanu Maibiyar dan asalin kasar Najeriya wanda ke nan a babban birnin Washington DC, mun gode kwarai da ka bamu dama tattauna da kai akan shirin mu na himma ba ta garago. Da ni Abdulaziz Adili Toro nake shiryawa daga nan birnin Washington DC na kasar Amurka.
Ni Abdulaziz Adili Toro ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
da Abdulaziz Adile Turu. Yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko ya fito daga Rilwan Ibrahim Uba Adamawa. Yace salamu VOA Hausa, Allah ya sa talakawan Najeriya mu gudanar da zabe cikin lumana da kwanciyar hankali. Sako na gaba na cewa assalamu alaikum murya Amurka. Dan Allah ku bani dama na yi kira ga babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya da ya kamata ya maida hankali akan abin da yake gabansa domin ya daina yi wa ƙasar mu Najeriya katsalanda akan harkokinmu na cikin gida. Sakonmu daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Wannan sako na cewa zabe ba yaki bane, kowa ya zabi wanda yake so cikin natsuwa da kwanciyar hankali ba tare da ta da fitina ba. Ra'ayin Nasiru Kainuwa Hadija kenan. Sai kuma sakon kaka Alhaji Bukar yace salamu VOA Hausa, ina jajirtawa ƴan uwa da iyalan waɗanda suka rasa rayukansu bisa cinkoson gangamin yakin neman zabe na jam'iyyar APC. Da fatar shugabannin jam'iyyar APC za su taimakawa iyalan mamatan. Sako na gaba ya fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta. Yace salamu VOA Hausa, da fatan kuna lafiya. Hakika ba mu ji dadin cinkoso da aka samu a filin taron campaign shugaba Muhammadu Buhari a Fatakwal da ya yi sanadiyar mutuwar wasu mutane. Daga ƙarshe nake kira ga ƴan takara da su rika daukar matakan da suka dace a wajen campaign, musamman yadda mutane za su samu walwala sosai. Wannan sako ya fito daga Yusuf Yushau Faki Isu Dila. Yace Allah mai iko, a cikin ƴan takarar shugabancin Najeriya akwai wanda ya taba furta cewar Allah baya karban addu'ar ƴan Najeriya, amma sai gashi yanzu yana neman ƙuri'arsu. Alhali kuwa mu talakawa ba mu manta ba, sai ranar zabe za mu yi masa tuni a akwatunan zabe. Sako na ƙarshe na cewa assalamu alaikum VOA Hausa, rana dai aka ce bata ƙarya sai dai uwar iya ta yi kunya. Yau dai muna sauran kwana uku kacal ƴan Najeriya su yi tururuwa zuwa rumfunan zabe domin gudanar da babban zaben shugaban ƙasa. Da fatar Allah ya yi muna zabi mafi alheri, wanda ke son mu ba wanda muke so ba. Sako daga Salihu Isa Fada, ƙaramin hukumar Kamba, jihar Kebbi, Najeriya.
To kafin mu sallama da ku ga takaitattun labaran duniya.
A jiya Talata, shugaban Amurka Donald Trump ya ce baya farin ciki da yarjejeniyar da ƴan majalisar dokokin ƙasar suka cimma na ƙayyade sabuwar katangar da za a gina akan iyakar Amurka da Mexico, amma baya tsammanin za a sake rufe wasu ma'aikatan gwamnati akan wannan yarjejeniyar. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai bari wa'adin da aka saka akan harajin da aka saka wa kayan da ake shigo da su daga China, inda har an kusan cimma yarjejeniyar. Harajin da Amurka ta sanya akan kayan da ake shigowa da su daga China na dala biliyan 200, wanda aka shirya zai fara aiki ranar 1 ga watan Maris, zai tashi daga kashi 10 zuwa kashi 25 cikin 100, sai dai idan bangarorin biyu sun cimma matsaya akan yarjejeniyar kasuwanci. Hukumar zaben kasar Thailand ta yi kira da a rushe jam'iyyar siyasar da ta zabi ƴan takara daga gidan sarauta. Hukumar zaben ta shigar da bukatarta a kotun kundin tsarin mulkin kasar a yau Laraba don a dakatar da jam'iyyar ta Thai Raksachat domin ta keta tanadin tsarin mulkin kasar akan zaben dan gidan sarauta a matsayin shugaba, wanda aka zaba a matsayin tsarin demokradiyya. An sami yankewa babban madugun kwayar nan na kasar Mexico, Joaquin Guzman, wanda aka fi sani da El Chapo.
To masu sauraro, anan zamu dasa aya, sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zarawa Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, da injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.